Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka Muhammad Awal Suleiman ne tare da Nana Khadija Ibrahim ke muku lalle marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust A ƙarshen zangon karatun jami'a da makarantun gaba da sakandare kama daga kwalejin horas da malamai kwalejin koyon aikin jinya da ungozoma diploma babba da karama dalibai na wallafa wani kundin bincike da makarantar da suka gama ke sanya wasu daga cikin malaman su su sa ido domin ganin sun yi rubutu mai inganci ko mai amfani tun farkon karatun boko a Najeriya akwai tsarin rubutun wannan kundi da dalibi zai zabo maudu'i da kansa bisa jagorancin malamin sa wani lokaci a gama ana barka barka wani lokaci kuma a gama dutse a hannun riga wai shin menene gaskiyar abin da ake son dalibi yayi a wannan kundi A waɗansu lokuta ana hango hotunan irin waɗannan kundi na project ayashi a cikin kwandunan shara. Menene ke sa a yi watsi da shi bayan an kai ruwa rana wurin wallafa shi? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci na tafi da cikakken bayani. Da farko dai ga abin da wata ɗaliba da a yanzu haka ke shirin fara wannan rubutu da bayanin irin shirin da take yi na tunkarar wannan aiki.
Sunana Khadija Muhammad Ahmad daga Jami'ar Maiduguri University of Maiduguri.
Hajiya Khadija aji nawa kike yanzu?
Na gama aji uku kenan zan shiga final year insha Allah.
Wato a takaice dai ana shirye-shiryen fara rubutu na kammala jami'a.
Insha Allah.
To wani shiri kike yi domin tunkaran wannan rubutu? Kin san akwai waɗanda su ba sa yi kawai nema suke a yi musu su biya kuɗi, waɗansu kuma suna neman maudu'i wato topic kenan su ci gaba da fafutukan neman kayayyakin aiki suna tuntuɓan malamai da sauransu. Ke waɗanne shirye-shirye kike yi?
To a yanzu dai har wato ainihin ita project supervisor ɗinmu ta sa mun kawo project topic jiya ma muka yi submitting. To ni dai a gaskiya ina so in yi wannan project ɗin da kaina ba tare da na biya ba saboda in fahimci abin da kyau in san menene shi project ɗin yake magana a kai saboda 'yan baya idan suka tambaye mu mu san za mu iya defending na project ɗin da muka yi da kanmu. So wato shi ni dai a yanda nake tunani na ɗin ina son saboda a gaskiya ban san kan project ɗin ba da gaske kuma duk waɗanda suka wuce mu aji ina tambaye su cewa suke sun biya ne a musu ni ma zan iya in biya a yi min amma ni kuma ina so in san shi project ɗin menene take tafe da shi ina so in san shi yaya ake yin project ɗin saboda in yi da kaina saboda ko gaba ma zan iya amfani da shi wannan ilimin da na yi amfani da shi na rubuta wannan project ɗin.
Na'am. To amma kafin tunda yanzu gashi har kun zo za ku fara aiki gadan-gadan menene ake so ku cimma ne a ƙarshe idan an yi wannan rubutu na ƙarshe da ake kira da project ɗin?
To abinda ake so mu cimma shine a san cewa abinda muka karanta daga farkon shi part 1 namu zuwa har part 4 ana so a san cewa mun san abinda muke shi sa ake so mu yi project ɗin kuma mu yi research.
Khadija Muhammad Ahmad daga Jami'ar Maiduguri a Tarayyar Najeriya. Mun tattauna da wani malamin jami'a kan abin da suke bukata daga ɗalibai masu rubutun ƙarshe. Amma kafin nan Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.dailytrust.com. Ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta TuneIn Radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar internet a trustradio.com.ng. Da kuma ta wani sashishin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla, kamar yadda kuka ji, a yau neman sani muke yi a kan abin da malaman jami'a ke buƙatar ɗalibi mai project ya yi. Ga tattaunawarmu da Dr. Muhammad Ibrahim Ɗanja, babban malami a sashen koyar da aikin jarida ta kafafen zamani da ke tsangayar koyar da aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano.
Wato akwai abu biyu ƙarara. Na farko ana so ɗalibi ya tabbatar cewa abin da aka koya masa yayi domin ba a fasa ɗalibi rubuta project sai an koya masa yadda ake tattara bayanai a aji na biyu da aji na uku a mafi rinjayen kwasa-kwasai ban san wasu kwasa-kwasai amma mafi rinjaye dai sai an koya masa yadda ake tattara bayanai wato abin da kira research. To magana ta farko ana so yayi finalia project ne saboda a ga iya yadda zai iya aiwatar da wannan abubuwa kwasa da ya koya na research a aikace. Sannan abu na biyu kuma ana so a ga cewa shi ɗalibi ya san ya dauko wani abu da yake cikin gari wanda yake cikin jama'a, misali real life experience, ya danganta shi da yanayin karatunsa shi ma domin jama'a ta amfana. So to kajalin da guda biyu da yasa ake in project a ɗalibin da ya gama karatun degree ko kuma karama babbar diploma ta ƙasa.
To idan za a yi irin wannan rubutu, ɗalibai sukan sha wahala su nuna cewa irin akwai takura ga shi malamin da yake dubawa. Wai a taƙaice kai tsaye kuma menene kuke buƙata ne idan ɗalibi zai irin wannan rubutu?
To akwai magana ɗaya ce in ka bi ta ɓarawo ka bi ta mabisahu. Gaskiyar magana ita ce shi research akwai abu biyu da ake so ya cimma. Na farko ana so aƙalla a ce ground breaking, wato ma'ana ɗalibi fito da wani abu sabo, a fito da wani abu sabo wanda ba a san shi ba. Magana ta farko. Ko kuma na biyu, a wani abu da aka san shi amma a wani yanayi ko kuma a wannan garin amma a cikin yanayin da muke ciki amma an daɗe da yinsa. Bari maka misali, yanzu kana so ka bincike wanne ne takamaimai lokacin da mata suka fi sauraron gidajen rediyoyi, misali wannan abu ne da za ka nazari. To kaga in ba nazari aka shiga aka bincike ba za ka yi ta irin hasashe ne. Amma idan misali ka shiga ka yi tambaya ko ka rubuta wata takarda da ke ba da ansa, misali questionnaire, ka raba wa matan aure, aƙalla za ka samu dalilin da takamaimai ga lokacin da mata suka fi saurara. Ka ga wannan abu ne wanda ba a san shi ba. To ko kuma mu ɗauki irin wannan an taɓa yi ɗin, misali a nan Abuja inda kake. Amma ba a taɓa yi a Sokoto ba. To ka ga wannan wani abu ne da zai sa irin a ce an yi Abuja to muna so ko mu gani a Sokoto ya abin yake. Misali in an ce matan Abuja sun saurara rediyo, misali a ce 12 rana, to matan Sokoto su kuma ƙarfe ne suke saurara. Kaji na biyu, to ko kuma an taɓa yi a Abuja amma an yi ci wajen shekara 5 baya 10 da suka wuce, to yanzu za ka iya sake yin nazari akai a tabbata shin akwai canji akan yanayin sauraron rediyo mata koko babu. To kaji lile guda biyu da yasa ake yin project 2. Abin da yasa an ce kan an buta barar abu ta mabisau, a gaskiyar magana ita ce shi duk inda kaga project mai kyau ya fito yunkuri na mutum biyu ne. Na farko dai shi ɗalibi in bai nuna kasala ba kuma ya buɗe kwakwalwarsa da niyyar cewa yana so ya aiwatar da wannan abin da aka koya masa aji, yana so ya yi shi a aikace. Akwai kaji na farko. Sannan na biyu, sannan shi ko malami akwai nauyi biyu a kansa. Sa ɗalibi a hanya shine sa shi akan matakai dalla-dalla na aiwatar da bincike, sannan kuma da bashi lokaci da kulawa, saboda duk matakin da ɗalibi yana buƙatar shi kuma ya kawo ma malami ya gani ya duba ya gyara. Idan da gyara ya ce shi koma ka sake yin kaza sannan ka kawo, idan kuma babu gyara kayi daidai to nan yi kaza kake kaza. To shi yasa cika in dai kaga project mai kyau ya fito to yunkuri na mutum biyu ne, ta ɓangaren ɗalibi mai da hankali da kuma yin abin da ya kamata. Amma mafi rinjaye shi ne akwai wani abu ɗaya da ake samu, ɗalibi sai ya je ya ɓace yana cikin project sai ya tafi shi, yayin da shi ko malami shi wannan duba research ɗaya ne cikin manya-manyan ayyukan shi guda uku da yake yi. Kaga malami na koyarwa, yana yin nasa nazarin, sannan kuma yana yin ma wasu jagora su yi nazari. To sai ɗaliban yake rinjaye, ɗalibi sai shi yana ganin a lokacin da shi ya ga dama zai zo, kuma a lokacin yake so malami ya bar ko me yake yi ya tsaya ya saurare shi. To idan ba an samu daidaito a irin wannan yanayi ba sai kaga an sami matsala, yayin da shi ɗalibi yana ganin malamin sai wahal da ni yake. Kila tun daga tushe shi ne bai ɗauki kanshi a matsayin mai koyo ba. Saboda mafi rinjaye wani lokaci akwai ɗaliban da ke zuwa su kwaikwayo project ɗin wani su kawo. To mu ko waɗannan dukkan malamai da ka sani su ma sun yi karatu, sun san jiya da abiki. Kai a taƙaice sanin kasancewa ka malami, kai ka san ɗalibinka. Ai matakin farko na koyarwa shi ne fahimtar yanayin ɗalibinka. A matakin farko kai ka sani idan ɗalibai kawo maka, idan ƙoƙarin shi ba sai ya gaya maka, ba sai ka duba komai ba, za ka fahimci ƙoƙarinsa ne. To wani lokaci ɗalibai za su je su ɗauko su kwafo wani abu wani su kawo, yayin da shi ko malami ya tirje ce bai yadda ba. To shi kenan sai ka ɗan cewa malami ya wahale, na kawo ya ce ba haka ba, na kawo ya ce ba haka ba, to ya yake so in yi. To kaje inda ake samu bukuna kenan.
To amma ka dauko wata magana da kake cewa dalibi sai je kwafo na aikin wani ya kawo. Wasu daliban ko kuma su sa wani ya musu aikin. Zan so idan ba zai zamo misali a farki laya ba. Zan so malam ya fada mana shin iyaye malamai suke su gane cewa wai gama inda dalibi yake kwafowa ko kuma wannan ba aikin shi bane kwafo shi yake yi.
Ai abin da nake maka magana kamar manta da kafafan zamanin irin su plagiarism ce ka kamar manta da irin wannan mutum ne kana koyi da shi tsawon shekara 4 ko 5 ka san yunkurin sa ka duba jarabawa sa ka duba ayyukan sa ba ɗaya ba ba biyar ba uku ba ai ya kamata ka fahimci kowane irin abu kafa kamar manta alaka da kisan dalibi da malami kamar da uba ne duk abin da danka yake yi in kai kaga an yi abu kaza misali kazo kaga an yi banna ai kai ka san waye cin yayanka so abin da dalibi ba san shi kusan malami ba wanda bai fahimce da dalibai suke ba idan dalibin da kai ka san magana sa ce da ya faɗi magana zaka san ta sace zaka gani idan kuma ba magana sa ba ce ai da gani zaka gane sannan kuma na maka bayani ga abubuwan da ake akwai malaman da ke da plagiarism checker wato wata manhaja ce dake tona asirin wanda yaje dayo aikin wani
to amma
sannan kuma akwai wata hanya ma ina zo akwai wata hanya ma kwararre da akan gane zaka iske irin babu daidaito tsakanin aikin shi ma wannan misali zan maka misali a shekarun baya cin wajen shekara 10 baya akwai wani project da taba duba a jikin topic din an sa za a yi akan wani wuri ka daban a cikin abubuwan da ake so a cimma misali wato objectives kenan aka sa za a yi akan kuma na farko akan wani gidan talabijin ne da ke nan Kano na biyu sai aka ce kuma sai kuma na ga objective cewa za a binciki abin da ake a wani gidan radio kuma da na tabbu can ganin methodology kuma sai na ga kuma ana magana cewa Daily Trust da Punch to kaga irin wani abu ai da gani kai kasan dalibi ma san me ke zuwa yake koyi dayo ya kwaso ya zo ya kawo maka kawai
to malam menene dalilin da yasa sai ka ga an yi irin wannan aiki na project a ƙarshe kuma sai ka tsinci irin waɗannan project din a cikin kwandon shara a wadansu jami'o'in
a wasu jami'o'in ne amma duk wanda yayi project misali wanda yake project kwakwara ne ai yakan zama mai amfani zan maka misali akwai dalibi da yayi abun nan a wajen mu yayi project a wajen mu wanda ko project ban san kama sunan ma'aikata kuma ni na tabbata in ma'aikatar da yayi zasu karba zasu amfana da shi to matsalar ita ce akan samu rashin daidaito tsakanin industry da makarantu ya kamata a ce industry din su suke dauka ne yanzu misali muna da makarantu jami'o'i kan misali a nan Kano akalla dai kaga dai na san jami'o'i da mazan kan zagon za su samu akalla 6 zuwa 7 to me yasa har za a ce sai an dauko wani company daga Lagos ya zo yayi nazari akan yanayin radio da ake sauraron radio wani radio ya fi yawan masu sauraro akan me yasa zai sa a yaka ka fahimci abin da ke maka nufi da ka hada abin nan su industry din su shi malami nashi aikin shine ya sa dalibi hanya amma maganar zuwa nemo wanda zai amfani da project wannan kuma ai harka ce ta dalibi sannan baya ga ka makarantu kuma sukan sa irin wannan copy na project din a library wanda koda ma'aikatan waɗannan kamfanin da ma'aikatu suna bukata in suka zo akwai sananan ɗakunan karatu za a same su
Masu sauraro da wannan bayani na Dr. Muhammad Ibrahim Danja babban malami a sashen koyar da aikin jarida ta kafafen zamani da ke tsangayar koyar da aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano shirin Najeriya a yau wannan lokaci ya kawo ƙarshe sai mun sake haduwa da kowa shiri na gaba da izinin Allah yanzu amma da dan abokiyar aiki na Nana Khadija Ibrahim ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust ku huta lafiya